الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين من أيما الله سبحانه وتعالى غوديا wanda ya bamu ikon addu'a domin ci gaba da karatu a cikin littafin arba'un an-nawawi na al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala inda a satin da ya gabata darasin namu ya dakata a cikin wannan littafi a ƙarshen darasi na 12 inda muka dakata a ƙarshen hadisi na 29 a cikin wannan littafi. Yau kuma za mu fara darasinmu a harkon darasi na 13 da hadisi na 30 a cikin wannan littafi. Al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala yace al-hadithu thalathun hadisi na 30 عن أبي ثعلبة القشني جرشوم بن ناشر رضي الله عنه وأن حديثي أنكر قشني دقا بابا ثعلبة القشني جرشوم الناشر اللاشير ددشي الرسول الله دقا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي ديرا دامين تستبتع قريسيكي إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وهد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ياي بياني أشكم أن حديثي جيوة إن الله فرض فرائض حقيقة الله يا فرد أنت فرلوني ولا تضيعوها كذا كتودر تدا فرلوني الله أبين دو الله يا فرد أنت تو كذا أتودر تاشي كما سأل الله يا فرد أنت من إذا كما رأزمي الله يا فرد أنت من شيا كما زكا الله يا فرد أنت من إذا kama haji Allah ya farganta mana shiya to kaga dai daga cikin wadannan ba magana cewa a tozartar da abinda Allah ta'ala ya farganta to wannan kenan kaga kuma ba su ne kawai abinda aka farganta ba kamar biyayya ga uwa da uba da sauran abubuwa wadanda Allah ta'ala ya aza mana ya farganta mana yin su baka ubangiji ta'ala wato duk abin da ya azamana babu magana cewa mu tozarta abin nan a an fardanta mana to mu aikata shi mu san cewa aikata shi ya zame mana dole idan mu aikata muna da sakamako a wurin Allah idan ba mu aikata ba muna da wato tsananin hukuma da Allah ta'ala ya tanada ya aje ga dukkan wanda aka yi masa umarni bai aikata ba wa hadda hududan kuma Allah ta'ala ya iyakance iyakoki fala ta taduha kada ku tsallaka waɗannan iyakokin na Allah kaga nan ma gidan duniya idan aka ce ga iyakarka da kai da mutum to wani abu ne da an haramta ma ka debo cikin nashi haƙƙi bale haƙƙin Allah ta'ala da ya ja maka layi ya tsaye da kai ya dakatar da kai a ce ka tsallaka ka bar wurin da Allah ta'ala ya tsaye da kai wannan abu ne da yake mamno ahana wa harrama shiya Allah ta'ala ya haramta wasu abubuwa bala santai kuha kada ku kutsa ma waɗannan abubuwan da Allah ta'ala ya haramta muku kamar shan giya Allah ya haramta kamar zina Allah ya haramta kamar sata Allah ya haramta kamar ƙarya Allah ya haramta kamar giba Allah ya haramta kamar yaudara duk Allah ya haramta wa'innan abubuwa da wasu abubuwan da Allah ta'ala ya haramta waɗanda ba a samu damar a fata su ba a wannan lokaci, ma'ana akwai abubuwa tari wanda Allah ta'ala ya haramta mana mu bayinsa, kamar saba ma uwa da uba wanda yake haramun ne, kuma laifi ne babba saba ma uwa da uba, ko kuma mata ta saba ma mijinta wanda shi ma an haramta, laifi ne babba. Mijin ba ya umarce ta da wani abu wanda yake saban Ubangiji ne ta'ala ba. Wasakata an ashiya, Allah ta'ala ya shiru akan wasu abubuwa. Rahmatan lakum, Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ba wai Allah ya yi shiru haka kawai ba, a'a, domin jin kai ne a gare ku. Rahmatan lakum, domin jin kai a gare ku. Ghayra nisyani, ba don Allah ta'ala ya manta ba. Fala tabahatu anha, kada ku zo ku ce za ku yi bincike akan abin da Allah ya shiru akan sa, sai kun ainihi kai matuƙa, kun kai makura ga bincike. A'a, wannan hadisi da muka karanta yanzu hadisi ne hasan, Imam Daruqutni ya rawaito wannan hadisi da kuma wani Daruqutni, wanda idan muka tsaya muka dubi wannan hadisi da kyau za mu ga cewa hadisi ne wanda yake gaba a cikin addini, hadisi ne wanda ya tara muna wasu fa'idodi masu yawa, waɗanda idan muka diba za mu ga cewa da harkon fa'idar da muka iya samu a ƙarƙashin wannan hadisi, a ƙarƙashin wannan hadisi, wato ainihi shi ne tabbatar da cewa umarni yana ga hannun Allah magwayi mai girma shi kadai. Fa huwa allazi yufridu, shi Allah shi ne mai fardantawa. Wa huwa allazi yujib, shi ne mai wajabtawa. Wa huwa allazi yuharrim, shi ne mai haramtawa. Fala amru biyadihi, al'amari yana ga hannun Allah. La ahad yastati'u an yujiba ma lam yujibu Allah, babu wani wanda yake da iko ya wajabta abinda Allah ta'ala bai wajabta ba. Al-yuharrimu ma lam yuharrimuhu Allah, ko kuma ya haramta abinda Allah ta'ala bai haramta ba. Saboda wadin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yace inna Allah farada fara'ida, Allah ya farzanta farilloli. Saboda haka fala tudayyi'uha, kada ku ainihi wulakantar da waɗannan farilloli. Wa harrama ashiya, kuma Allah ta'ala ya haramta wasu abubuwa. Don haka nan lalle ne mu tabbatar da cewa to al'amari wa ga hannun Allah yake, ne cewa abu kaza haramun ne, ko abu kaza halal ne, ko abu kaza wajibi ne. Allah ne mai bayyana wannan. Yakan aiko babban manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ainihi bayanin abin da yake halal ko kuma abin da yake haram. Fa'ida ta biyu da za mu samu a cikin wannan hadisi da muka karanta, za mu ga cewa al-dinul islamiyya, haqiqa addinin musulunci, yanqasimu ila fara'id wa muharramat, ya kasu zuwa gida biyu, akwai abubuwan da suke na farilla, akwai abubuwan da aka haramta a cikin addini. Idan muka aikata abubuwan da Allah ta'ala ya farzanta mana, za mu samu sakamako a wurin Ubangiji ta'ala. Idan muka aikata abubuwan da aka haramta, mun aikata laifi babba, ya zame muna lalle mu tuba, in ba haka ba kuma Allah ya yi tanadin hukuma ya aje ga dukkan wanda ya aikata abinda shi Allah ta'ala ya haramta. Za mu ga fa'ida ta uku da za mu sama a cikin wannan hadisin namu da muka karanta, wujubul muhafazati ala fara'idillah, wajabcin kiyaye farillolin Allah, wanda tunda Allah ta'ala ya farzanta to ya zama wajibi a ce mun kiyaye abinda duk Allah ya farzanta mana. Kawaye gari a cikin Ramadan kana shan ruwa da rana babu duk wani uzuri, to ka aikata laifi babba, zinubi ne mai girma. Fa'ida ta hudu da muke samu a wannan hadisin da muka karanta, za mu ga cewa Allah magwayi mai girma ya iyakance iyakoki, ma'ana Allah ya ja layi cewa abu kaza haramun na, kamar yadda ne ambata muna daru, kamar irin giya, kamar irin caca, kamar irin zina, kamar irin ƙarya, kamar irin giba da yaudara da sauran wasu abubuwan da Allah ta'ala ya haramta mana. To lalle ne ya zama mun kiyaye, mun ƙaurace ma wannan abin da Allah ta'ala ya ja mana layi a kansa. Kala haddil fasili baina aradin nas, kamar irin iyakar da ke rabewa tsakanin hilayen da muka mallaka, wanda ga hilinka, ga hilin dan uwanka, ka ɗebo nashi ka ƙara cikin naka, wannan abu haramun ne. Ya zama maka wajibi ka kiyaye kada ka ƙara. Saboda ni Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana a hadisi cewa man zalama qida shibrin min al-ard, duk wanda ya zalunci gwargwadon ta kaguda na ƙasa na mutane ya ɗiba, tuwiqahu ila sab'i aradin, za a naɗe masa shi har zuwa ƙasa ta bakwai a ranar alkiyama a ɗora masa a kansa, kamar wada ɓarawon da ya sato raƙumi a ranar alkiyama zai tashi da wannan raƙumin yana ɗauke da shi, raƙumin yana masa kuka irin na raƙumma. Haka wanda ya ɗauko shanuwa zai tashi da ita a ranar alkiyama ɗauke da ita tana kuka irin na sanuwa. Haka wanda ya ɗauko akuya da nau'in dukkan dabbar da ɗan adam ya sata. Da haka abubuwa da Allah ta'ala ya haramta mana, to mun san cewa wa'annan Allah ya haramta, ya ja mana layi kuma mu kaurace musu don mu samu gafarar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Fa'ida ta biyar, za mu fahimta a cikin wannan hadisi cewa akwai haramcin ƙetare iyakokin Allah, saboda cewar da Annabi ya yi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salata ta duha, kada ku tsallake iyakokin Allah, tunda Allah ta'ala ya sa iyaka. To shikenan, kalla diba ka ga yanda ya saki kwankoma shi, karrara azza wa jal annahu an ta'addi hududallah. Can cikin Qur'ani Allah ta'ala yana cewa tilka hududallah, wancan abinda Allah ta'ala ya ambata iyakokin Allah ne, falata ta duha, Allah ya yi ta kwankoma shi. Ko abinda ya shahi nau'in sakin matanmu da muke yi, Allah ya yi ta cewa wancan wa iyakokin Allah ne, kada ku tsallaka iyakokin nan na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Fa'ida ta shidda wadda muke samu shine baya halatta tsallake iyakar Allah. Dukkan abinda aka ce wato ainihi gashi an sa hukuma a kansa, to babu ba makawa ɗan adam ba zai tsallake ba ya shiga cikin wannan hurumin da Allah ta'ala ya sanya ma ƙa'ida ko ƙaidi. Kamar misali, mazinaci idan ya yi zina, wato ainihi ya kasance shi yana samraye, bai taɓa yin aure ba, za a yi masa bulala ɗari a ɗauke shi a kai shi wata ƙasa a bakuntar da shi shekara guda, inda zai yi zaman jarum a can, a ɗauke shi a kai shi gari mai nisa. Don haka idan har aka yi masa irin wannan hukuncin, to yanzu baya halatta mu ƙara masa akan bulala ɗari, mu ce za a ƙara masa wasu bulala 50 ga misali. Wannan abu ne da Allah ta'ala ya haramta mana. Haka kamar masu koyarwa, masu ladabtarwa, duk wani hukuncin da za ka yi ma ɗalibi ko kuma wani mai laifi da ya aikata laifi wanda ba haddi ne da shari'a ta ambata ba, kamar irin wannan da ya yi zina yana samrayi a yi masa bulala 100, ko ya yi ƙazafi a yi masa bulala 80, ko ya sha giya shi ma a yi mashi nashi bulolin da aka yi tanadi wanda suka zarta 10, in dai ta'ziri ne to bai wuce a yi mai bulala 10 ba. Da nan ne yake zama abu mai kyawu ga masu karantarwa su kula, a ce wai amma yaro bulala 30, ko amma yaro bulala 40, ko amma yaro bulala 50, wannan kuskure ne, ya saba ƙa'ida. Dukkan laifi in za a bashi wani aikin da za a bashi a bashi, amma sai ya wuce bulala 10. Duk wani abu da ba haƙin Allah ba, to ba za a yi bulala ba ta wuce 10. Ba'ida ta bakwai a wannan hadisi shine yanda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya sifanta Ubangiji ta'ala da yin ainihi shiru, inda ya ce wasakata an ashiya, Allah ta'ala ya yi shiru akan wasu abubuwa. Wannan kuma yana daga cikin kammala Allah mabuwayi mai girma. Idan ya so ya yi magana, idan ya so ya yi shiru, shi Ubangiji ta'ala, wanda maganar Allah ba irin ta mutane ‘yan Adam ta ba, aka shirin Ubangiji ta'ala ba irin na ‘yan Adam ba ne, Allah ba ya da sifa ko kama da talikai. Kamar yadda ya bayyana a cikin littafinsa, laisa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir, ba wani abu da yake kama da Ubangiji ta'ala, kuma shi Allah mai ji ne, kuma shi Allah mai gani ne. Jin Allah ba irin na ‘yan Adam ba, ganin Allah ba irin na ‘yan Adam ba. Shi Allah shi ya san yanda jinsa yake, shi Allah shi ya san yanda ganinsa yake. Fa'ida ta tara, haƙiƙa dukkanin abin da Allah ta'ala ya yi shiru game da shi, bai fardanta mu da shi ba, kuma bai iyakance mu da shi ba, kuma bai ainihi gare shi ba. To wannan abin ya zama mana halal. Sai dai ga abin da ba ibada ba, saboda ibada Ubangiji ta'ala ya ainihi aiko shi babban manzo da Alƙur'ani, wanda babu wani abu na ibada da ya saura, wanda ya rage, wanda ana buƙatar wani bayani bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Shi ne mai fassara Alƙur'ani na farko, sa'annan sahabbansa, sa'annan masu bi musu, sa'annan masu bi musu, tsara uku da suke da shaidu daga bakin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, waɗanda ake ce musu al-qurunul mufaddala, ara waɗanda suke sun fi sauran ara. Sannan kuma ga hadisai na Annabi sallallahu alaihi wa sallam, wanda Annabi jira da aminci tabbata gare sa ya yi bayani ga dukkan wani abu na addini. Kamar wanda muka karanta a baya, Allah ya yi bayani cewa ya kammala mana addini, don haka babu wani abu da za a zo da shi sabo a ce gashi bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan wani sabon addini ne, babu. Ba'ida ta goma, haƙiƙa bai kamata yin bincike ga dukkanin abin da Ubangiji ta'ala ya yi shugare shi, ko kuma Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi shugare shi. Gashi Allah ta Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna Allah farada alaikum al-hajj, yana tare da sahabbansa wani da ake ce ma Aqra bin Habib, sai ya miƙe bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce Allah ya fardanta mana haji. Wa qala ya rasulullah a fi kulli amin, yace ya ma'aikin Allah, hajjin nan da aka fardanta mana kowace shekara sai mun yi? Wannan tambaya ce wadda Aqra bin Habib ya yi ta ba mahallinsa ba. Sai Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce da na ce da ya zama haka, amma haji sau ɗaya, da abin da ya ƙaru daga sau ɗaya, to wannan kuma ya zama neman lada. Hajjin da aka azama ɗan adam ya yi matsayin wajibi ko wahilla shi ne ya yi sau guda a rayuwarsa. To duk abin da ka ƙara ka koma sau ɗaya, sau biyu, sau goma, ko nawa ma ka koma, to wannan ya zama a tsatsawo. Mene ne a tsatsawo? Neman lada, ba yana a kan farilla a kanka ba. Idan muka yi la'akari da wannan, za mu ga cewa ‘yan uwanmu mawadata da Allah ya wadata ya ba su wadata na kwankoma zuwa haji, akwai abubuwan da ya kamata a ce sun yi wanda ba koma wurin hajjin ba. Wataƙila maƙaucinka yana da buƙata, ko ‘yan uwanka suna da buƙata, ko al’umma suna da buƙata, wanda in ka tsaga za mu suka ba su gudunmuwa, za ka samu lada linkin balinki. Ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce man nafasa mu'minin qurbatan min qurabi dunya
لفصل الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ماذا دينك شريعة كجي أمرا أولاك تند أكي تكين لازمي كتايا كديبيا بيندا الله يهوري مكا كتير دباين الله سنة تكين حال بكاتا كياي مصداموا كياي مصبكين تكي sai Allah ya kurenye masa bakkan cikin duniya da na lahira sanda zaka ga sakamakonka ka gurace da a ce ma ka kara ka wuce abin da kai amma mai yawa daga cikin yan uwanmu sai tsayiya surin umra ko sai tsayiya surin haji faradin su tsaya su aga zama yan uwansu alhali sun dauke abin da yake farali a kansu ba'ida ta 12 kore mantuwa ga Allah mabuwayi mai girma dan cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gairin siyan ba dan ya manta ba a Allah ya yi shiru akan wayannan abubuwa ba dan ya manta ba kaga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tabbatar mana da cewa shi Allah baya mantuwa saboda mantuwa abu ne na dan adam sifa ce tana kasa to Allah kuwa baya yin mantuwa la ta'udhu sinatun wala law aka angaje bai kama Allah bale bacci ko kwana da ya halitta sama da kasa a cikin kwana 6 sai tsaya ya huta ba dan ya gaji ba kuma tsare saman guda 7 da kasar guda 7 bai gaji da Allah to fa'ida ta 13 da muka samu shine kyaukyawar bayanin hani wanda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi muna bayani kyaukyawa shi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam saboda ya koro mana wannan hadisi kuma ya ainihi bayyace muna bayani a cikin hadisi muka fahimci abin da yake an hana mana da kuma abin da an umurce mu mu yi kuma wannan shi ya kawo ga ƙarshen hadisi na 30 sai hadisi na 31 al-hadithul hadi wa 30 hadisi na 31 inji al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala ana bil abbas daga baban abbas sahl ibn sa'd sahl dan sa'd as-sa'idi radiyallahu anhu allah shi yarda da shi qala yace jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fa qala wani mutun ya zo wurin annabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yace ya rasulullah ya ma'aikin allah dillani ala amalin idha amiltu ahabba lillah ya ma'aikin allah kai mini dalili akan wani aiki wanda in na aikata shi allah ta'ala zai so ni wa ahabbani nas kuma mutane za su so ne ba qala sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace masa izhab fi dunya kai gudun dunya yuhibbuka allah sai allah ta'ala ya soka wa zati ma inda nas kai kyama kai gudun abin da ke ga hannuwan mutane yuhibbuka nas sai mutane su soka wannan hadisi da muka karanta hadisi ne hasanun wanda al-imam ibn majah rahimahullahu ta'ala ya ruwaito shi da waninsa da isnadai wanda kuma dukkanin huskokin isnadan ne sun zo da wato hanya hasana ma'ana hadisai ne ingantattu kunga wannan hadisin shi ma cike yake da karantarwa da koyarwa kamar wanda wannan sahabin ya nemi Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan ya karantar da shi akan abinda Allah zai so shi kuma mutane su so shi dama shi Annabi sallallahu alaihi wa sallam wato fatan shi da kaunar shi ga bayi wadanda suka bada gaskiya ga Allah da sun zo wurin neman karantarwa zai karantar da su alkhairin duniya da kuma alkhairin lahira idan muka kalli fa'idodi waɗanda wannan hadisin ya tara zamu ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a fa'ida ta farko suna da himma madaukakiya wanda ba za ka kusanci ka samu wato wani mutum guda daga cikin su ba wace yana yin tambaya ga abin da zai amfane shi wanda tambayar da zai yi akwai alkhairin duniya a cikin ta kuma akwai alkhairi na lahira a cikin ta ko kuma a tambayar da sahabi zai yi ta hada alkhairi na duniya da kuma alkhairin lahira dashi yayi tambaya akan abinda zai sa Allah ya so shi aikin da zai rinka yi ya zama kuma mutane suna son shi dashi kuma annabi ya shirye da shi sallallahu alaihi wa sallam kai kai gudani duniya kuma nan ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana nihin kada ya kasuwanci ba ko kada ya noma ko kada ya kiyo a'a ya gudani duniya kada ya zama ya sa himma sai ga tsara duniya ita to ya abin da a himmarsa kada ya wanda amma ya nemi abin da zai ci ya nemi abin da zai sha ya nemi abin da zai tsira ya nemi abin da ma zai yi a ga zama wasu bayin Allah ta hanya halaltarta fa'ida ta biyu za mu ga cewa akwai fa'ida a cikin wannan hadisi na tabbatar da soyayyar Ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah yana son bawa kuma Allah yana son bawa ne kuma son bawan nan ya bayyana idan Allah ya so shi shin wai abin tambaya nan idan Allah subhanahu wa ta'ala ya so bawa kamar irin san da muke ma junan mu ne akwai bambanci idan Allah subhanahu wa ta'ala ya so bawa yakan masa muwafaka ya bashi dacewa da aikata daidai da wadin daidai da yin daidai ya zama ba wani abu da ke gabansa bayan yin biyayya da da'a ga Allah ta'ala bai aikata wani aikin mugunta fa'ida ta uku za mu ga cewa hakika mutum dan adam ba laifi gare shi ya nemi mutane su so shi ba laifi ka nemi mutane su so ka a ce mutane suna son ka sawa'un sun kasance wayannan mutanen musulmai ne ko ba musulmai bane ba laifi bane misali kana da makauci wanda ba musulmi ba kuma yana da bukata kuma kana da hali kila bai da abinci ka bashi ko yana da wata bukata kai mashi ballantana wanda yake musulmi kaga ba ne sai yake ba wanda ka aga zama kabba gudunmuwa ya dawo yana son ka saboda Allah subhanahu wataala bai hana mu da wannan ba kamar da bai na cikin alqur'ani la yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid-din ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم الله سبحانه وتعالى بيهنا مكبا قلت وين ننجب سياكيكو با بسيه الشيكو دقا شكين جدا جنكو با بسياكيكو با الدين كبا بسيه الشيكو دقا جدا جنكو با الله بيهنا مكبو تنكو تتامس با قيمس آدلشي كما وانن سننيني idan ya zamana kana kyautata ma mutane ta hanyar biba ka basu mutanen nan za su so ka sawa'un mutanen nan musulmai ne ko ba musulmi ne ba idan dai kana biba ka basu daga wani ya nuna a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ta'atu ta'abu ku yi kyauta ku yi soyayya kamar kyauta tana sanya mi so fa'ida ta hudu za mu ga a cikin wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bayyana falala ta zuhudu azuhudu fi dunya damar duniya menene ma'anar damar duniya mutum ya bar aikata abinda bai amfanin sa a lahira shine zuhudu ba wai ka ce kai baka neman komai ba baka kasuwanci za ka kama yawo bakin garaken mutane kana roƙon su a addinin musulunci bai koyar da mu akan roƙo ba addinin musulunci bai karantar da mu akan bara ba addinin musulunci ya karantar da mu akan dogaro da kai, mu yi noma, mu yi kasuwanci, mu yi kiyo, mu yi su, mu yi duk wani abu da za mu iya yi don mu rayu wanda yake na halal ne. Amma ba mu koma muna roƙo ba, kamar wanda wasu daga cikin yawan mu suke ganin, wato kamar musulunci ya karantar da mu zuwa gabara. To haƙiƙan musulunci bai kira zuwa gabara ba. Bara ma baya halitta in ba da wasu sharuɗa ba, waɗanda yake wato an ambace su a wurare da dama. Haka kawai kana yawo kana bara, musulunci bai dada wannan ba, kuma lamai lahiya lahiyar ka ƙalau, musulunci bai lamunta ba. Ba wani abu ne da addini ya kira zuwa gare shi na mu koma baya, muna yawo muna bara muna roƙo bakin garakin mutane ba. Saboda idan har kana son mutane su soka, to ka gudane abin da ke ga hannunsu. Idan kana zuwa yau ka roƙa, gobe ka roƙa, da mutum ya gane ka zai ji damuwa, ga wannan mafitinin ya taso, to ga Allah in ya taho ku ce ba na gida, a gani ko? To wannan kenan. Fa'ida ta biyar da muke samu a wannan hadisi, za mu ga shi gudun duniya yana da matakai. Abinda mafi ɗaukaka shine mutum ya zama yana wara'u. Menene wara'u? Kana tsantsene, ba kana faɗawa ko ina ba. Hatta walau koda kasuwanci ne, kana taka tsantsan kada ka shiga cikin abinda ba zai amfane ka a lahira ba. Ma'ana kai kasuwancin da ya haramta. Wanda mai yawa kasuwancin mu da muke yi, musamman a ma'aikatun mu, zaka ga mun cika shi da riba. Na kawo shadda dukkan wanda zai saye biya kuɗi a hannu naira 5,000, duk wanda zai ɗauka bashi zai biya 8,000. Kaga wannan riba ce haramu, kuma wannan kasuwancin ya yi mana yawa. Burin shikawa in da ka biya kuɗi a hannu 10,015, in bashi ne 20,000 ko 10,018, duk wannan riba ne. Wanda lalle ne zama mun yi taka tsantsan, mun yi tsantsene wurin nema, ba mu faɗa ko ina muka ga dama ba. Fa'ida ta shida da muke samu a cikin wannan hadisi, za mu ga shi ƙyamar duniya ko kuma gudun duniya yana daga cikin dalilin abinda ke sababi ne wanda ke sa Allah ya so mutum ɗan adam. Don cewar Annabi sallallahu alaihi wa sallam, in habbi duniya, kai gudun duniya yuhibbuka Allah, haka kuma ka kyamaci abin da ke ga hannuwar mutane, su ma mutane sai su soka. Kuma idan Allah ya ne ya baka, sawa'un ko ka zo wurin mutum ko baka zo ba zai baka. Almuhimu tawakkulu ala Allah, abinda abu mai muhimmanci ka dogara ga Allah. Kalli tsuntsu ka gani, zai kwana ya tashi bai da abin da zai ci, bai da wani mai taimaka mishi ko agaza mishi, amma gabanin marece ya yi ya dawo wurin kwanciya, za ka ga ya ƙoshi. Tsuntsayen da ke zuwa kiwo farautar kiwaye a ruwa, wurin da suke kwantawa ma su kwana, za ka yi ko su dabbobin ma na zuwa wurin don su ma su samu. Saboda za su ciwo su ƙoshi su yi guzuri su ba yayansu, ka ga kiwaye nan sun haɗi ƙasa, kamar irin shabuwa da sauran tsuntsayen da ke farauta a ruwa suna kamo kiwaye. Ƙa'ida ta bakwai, za mu ga cewa akwai kwaɗaitarwa a cikin wato ainihi ƙyamar abin da ke ga hannun mutane. Da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi bayani cewa kai gudun abin da ke ga hannun mutane sai mutanen nan su soka. Kuma dan ka yi ƙyamar abin da ke ga hannunsu, ba shi zai hana su baka ba, saboda Allah shi ne mai sa a bayar. Kuma idan ya nihi ka samu, la mahalata, dole ne ma ka samu, ba wata makawa sai ka samu. So wannan kuma shi ya kawo ga ƙarshen fa'idodin da muke samu a cikin hadisinmu na 31. Za mu je ga hadisi na 32 insha Allah. Kuma shi hadisinmu na 32, al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala ya ce al-hadisu tsani wa salasun, hadisi na 32. عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخضري لقباب سعيد سعد بن سنان الخضري رضي الله عنه عن شيردشي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي إلى دعمين شاء الله ثبتها قريسي لا ضرر ولا ضرار تنور كو با چوتا ولا ضرار با قاري چوتروا حديثنا حسن ودا حديثي ني حسن رواه ابن ماجه ابن ماجه يا رويت wannan حديثي والدار قطني قال امام دار قطني يا رويتو شي وغيرهما ده wasu marwaita wayanda ba wayanda muka ambata ba su rawaito shi musnadan suna yana abin jinginawa wa rawahu malikum fil muwatta haka imam malik rahimahullahu ta'ala ya rawaito shi a cikin littafin sanan muwatta mursalan riwaya mursala mecece riwaya mursala ma'ana an debe marwaici daya daga cikin wanda suka rawaito wannan hadisi ana amr ibn yahya daga amr dan yahya an abihi daga babansa an nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga nabi dida da aminci tabbata gare sa fa asqata aba sa'id ga abin da yasa ruwaya ta zama mursala madadin ya kawo aba sa'id a ciki to bai kawo ba walau turqun yana da hanyoyi shi wannan hadisi yuqawi ba'daha ba'da wata sashen hanyoyin suna ƙarfafa sashi babba abin da ya kamata mu lura annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la darara ba cuta tun harko saboda cuta yana yiwa tawaru ba tare da sanin ba ba tare da kana da manuwar cutar da dan uwanka ba yana yiwa kana da itace a cikin gidanka sun daukaka a sama kuma itacen nan naka suna kakkaba ganyen su cikin gidan makocinka watakila yana da maguda na ruwan da wannan ganyen da ke zuba yana toshe magudanar kuma kai ba su ma da labari kaga ba kai bane da nihi sai in hashi ya sanar da kai cewa to wane wannan iccen naka yana zubo mane a ganye dake kakkadewa kuma yana toshe magudanar ruwa wannan kaga ya zama maka lalle ka dauki mataki na dakilin zubar wannan ganyen walau ka sare arasin da suka yi gidansa kaga shikenan wannan baka ko da labari ke baka ma san an yi ba don haka wannan an dauke shi cuta amma ba ƙarin cutarwa ba bare da makarin cutarwa ba sai in ka san cewa wato ga abin yana waruwa sannan kuma baka dau matakin hana wannan ba ko kuma mutum yayi maka wani abu na wata mugunta to kai kuma wurin ramuwa sai ka wuce haƙƙinka bamani itada alaikum fa atadu alaihi bimithli ma atada alaikum wanda ya tsallake muku iyaka yazo ya aikata muku ba daidai ba to ku kuna da damar ramuwa an baka dama ka rama amma ba ka wuce haƙƙinka ba da haka tun farko an ga ka'idar musulunci ba cuta an hana mana yin cuta idan ya zama na cewa a kamar misali mutum ne wanda za mu ce yana da mata da 'ya'ya kuma sai suke matar tana da 'ya'ya daga gare shi wanda ita kuma mahaifiyar ta riga duk ta yaye 'ya'yan to shikenan a tunda ta riga ta yaye 'ya'ya to sai gashi kuma ta yi aure to shikenan sai yayan su dawo akan hannu tunda ta riga ta yaye ba wanda ke lallake gare ta domin a ce ainihi yana buƙatar shayarwa ko kuma wani abu na hidima kamar matar da take nufin ta yi aure sai dai tana jin tsoro idan ta yi aure ya zo ya ce to shi ha zai karɓe 'ya'ya ne ga baki ɗaya zai karɓe ɗiyan ga baki ɗaya da haka sai ta dawo ta ce za ta zamme ta zamanta don gudun ta yi ainihi wato auren nan saboda kada ya karɓe mata 'ya'ya kuma ba shi ke ainihi wato kula da ƴaƴan ba ba shike tarbiyyantar da ƴaƴan ba kuma in ya karbi ƴaƴan nan za su samu cutuwa sai dai shi abinda ammanu hassa ya karbi ƴaƴan ga hannun matar ya cutatar da ita dan cewa kada ta yi aure kaga wannan wani nau'i ne na cutarwa to duk wani abu wanda yake nau'i na cutarwa to ga ka'idar musulunci a hana shi la darara wa la dira ba cuta ba ƙari cutarwa ai yaya naka ne sawa'u ka huskance ta ko baka huskance ta ba kuma duk wani abu da zai sa ka kawo tarnaƙi ko ka kange ta ko ka hana mata yin aure wani abu ne wanda shi ma nau'i ne na cuta kaga duk abinda ya zame akwai cuta to addinin musulunci ya hana wannan sannan in ma ramuwa za ka yi to an hana maka ka ƙetare iyaka an hana maka karama yayin da abinda aka yi masa abinda aka yi maka na cuta bisa ga kaddar ta da zai zo ya doki wani abin bugu ya buge ka so guda wa man afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah wanda ya yahe ya gawata ga abinda aka yi masa na cuta ladansa na wurin Allah amma kuma wanda ya rama kuma bai laifi ba ya haƙƙinsa ne ya rama amma daidai famani ta da alaikum fa ta du alaihi kai da za ka rama yanzu ba yi itida ba ƙetare iyaka za ka yi ba a'a ramuwa ce za ka yi da haka idan muka lura da wannan hadisi za mu ga yana da huskoki masu dama kana da makwabci bai kamata ka cutar da makwabcinka ba kuma ka sani duk wani abu da zai kawo ma makwabcinka cuta ka sani to an hana maka in ma baka sani ba ka sani da baya to yanzu ka gyara kamar misalin da ya gabata a rayuwa haka kila ka hau kana tuka motarka duk wani abu da zai zama cutarwa ga na gabanka ko bayanka kada ka yi shi ka san wannan cutarwa ne haka idan ka zo asibiti ka tarar da masu jira marasa lahiya suna son su ga likita kada ka zo ka yi wuf ka ce ka shige gaba saboda ka san shi ko don abokinka ne ko kana da wani don za ka cutar da wasu haka duk inda ka samu kanka ko a banki duk inda ka samu kanka mutane suna da haƙƙi to la darara wa la dira ba a yadda da ka cutar ba tun warko sannan kuma idan cutar ta waru kai za ka rama to ba tsari cutarwa za ka ya ku bayin Allah idan muka kalli wannan hadisi da kyau rayuwarmu ga baki ɗaya hadisin ya gabe ta ma'ana an hana mana yin cuta ta kowane ɓangare da za mu yadda mu tsaya wurin da aka tsaishe mu da za mu samu kwanciyar hankali da za mu samu zaman lahiya da za mu zama muna ganin kamar ga Ubangiji ta'ala nan yana ganin mu yana tare da mu sai zama nan kowa yana ta kaffa-kaffa a kan kada ya cutatar da ɗan uwansa amma a dalilin rashin kulanmu da rashin tsayuwanmu za ka ga muna ta aikata abubuwa muna cutatar da 'ya'yanmu musamman lokacin damuna za ka ga idan wasu ta buɗe ruwa ruwan zai zo ya ruguza gine-ginen mutane ba su damu ba sun da dai sun zira ga shi kuma layu nuna a duk masu yin hibbali a fiye ma yin hibbali na su da wannan da yake nan insha Allah subhanahu wata'ala kuma kamar lokaci a yana rarata cewa lokacin da ya kamata mu dakata ya yi za mu dakata a nan insha Allah a cikin wannan darasin namu na ainihi 13 inda za mu tashi a darasinmu na 14 in Allah ya yarda a farkon hadisi na 33 a cikin wannan lindayi muna roƙon Allah ya yi muna muwafaƙa da dace Allah ya sa ayyukan mu su zama don mu ɗayyace shi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا الله منا روقنك كيمنا غامرا. يا الله منا روقنك كيمنا راما. يا الله منا روقنك كجيكم. يا الله منا روقنك كسوق قامنا الأمرم. يا الله منا روقنك كزون من الأسم والآهية. يا الله منا روقنك كسوق من الكير واند من كسني واند من كسني ما. يا الله كأرى سوق كرم أسم أرضي إلى الكير إلى البركة. يا الله منا روقنك كأرى توكي من الشهداء. الله كسوق قامنا ذكر عبيد يدم من مثلا. الله كيمنا ماجنين شادر أبينشي. Allah kai mana maganin shadar abubuwan rayuwa duka abin da yake matsala ne Allah kai amma magani ka magance mana albarkacin alqur'ani subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. ما شاء الله.